أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد.
حي على الصلاة.
أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سادوة وعددون الوقت من البركة والمكفلون وأن معكم البركة أكسون شرنا منا فكرة أكبر حرمي wanda ke zuwa mai sauraro a daidai wani lokaci kai tsaye daga harin makka wanda na ganin mu da wannan rana mai albarka ta hudu ga wata yana kokarin kammala sallan Ibrahim ibn Adil al-Madani da kuma imamin mu da wannan rana mai albarka shi kuma sabbata Sheikh Dr. Sa'ud Ibrahim Shuraib ya riga da ya kuma bari kuma yanzu za mu kasance da malam garin jami'i ko kuma da fasarata sai tsaye insha Allah ta'ala. Ina fata Allah ta'ala ya tabbata malam Dr. Ibrahim Shuraib da abin da shi ne da su alkhairi ya gani da ji da kuma abin da zai ma alkhairi a cikin zukata ma. Godiya ta tabbata ga Allah madaukaki wanda ya halitta ya daidaita kuma ya kaddarta komai shirye da shi wanda kuma ya fitar da rai da wajen kiyo. Ina gode ma Allah jalla fi ulahu, ina ƙara godiya gare shi, ina tuba gare shi, ina neman gafararsa. Ya yi halitta da halitta da iliminsa, ya kaddarta abin da yake da kaddararsa, kuma ya sanya musu ajalinsu, babu abin da za a iya jinkirta musu na lokaci ko kuma sun ci haka. Na shaida ba an bauta da gaskiyar cancanta sai Allah shi kadai, kuma na shaida lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzonsa ne,
imamul muttaqin,
shugaban masu tsoron Allah, kuma jagoran wannan masu fararen fuska din, kuma shugaban ƴaƴan annabi Adamu ga baki daya. Allah ya aiko shi zuwa ga mutane da aljanu mai gargadi da kuma bishara mai kiran su zuwa ga Allah da izininka da kuma haske wanda yake mai haskakawa. Tsira da aminci da albarka su ƙara tabbata a gare shi da iyalan gidansa halkaka kunnan da kuma matansa uwayen muminai da kuma iyalansa sahabbansa da tabi'ai da wanda suka bi ta farkin gaskiya zuwa ga kiyama da mu da su a cikin salati ta filimi mai yawa. Bayan haka ku ji tsoron Allah, ya ku bayin Allah, kuma ku siffanta da aikinsa da umarninsa, ku yi hannu da hannunsa, ku yi riko da igiya mai ƙarfi wadda ba ta da tsinke ba. Duk wanda ya kafirce mu ɗagutu ya yi imani da Allah, lallai haƙiƙa ya yi riko da igiya mai ƙarfi wadda ba ta tsinkewa. Allah zanzan bayi ne kuma masani ne, ya ku taron musulmai. A cikin addinin musulunci akwai wata ɗabi'a mai abin godiya wadda take bayyana ga mutane a cikinta a cikakkiyarta ta fuskar aƙida da shari'a da kuma hukunce-hukunce. Wannan addini ne wanda yake mai tauki, babu wani baƙin ciki a cikinsa, ko kuma mutane su kasa fahimtar saƙonsa. Ya barranta daga kunci da ta'addanci da kuma abubuwan da suke na zaurance, abubuwan da ke na aƙida cikinsa a bayyane suke, ibada kuma haka a bayyane, ladarsa kuma a bayyane take, hukubarsa kuma a bayyane take. Haka yake lalle abin a bayyane yake, wanda ga dukkanin al'amuran da suke masu du Allah ya bayyana su, kuma bayani ne da yake bayani akan jahilci ya bayyana shi. Wannan shara'ar Allah ce miƙaƙƙiya fara tas a cikin usulinta da kuma furu'inta da abin da ke gayarta da ƙa'idodinta da kuma masadir ɗinta. Manzanta wanda yake shine cikamakin annabawa gaba ɗaya, tsira da aminci Allah su ƙara tabbata gare shi, shine yake gaya mana cewa na bar ku akan wata hanya miƙaƙƙiya wadda babu mai karkacewa gare ta sai halakake, kuma shine yake gaya mana cewa na rutse da wanda raina yake hannunsa. Lallai hakika na zo muku da ita na faratas, kuma haka shi yake fara ƙarfiya mana cewa halal a bayyane yake kuma haram a bayyane yake. Lallai hakika wannan bayyanannen al'amari ne a musulunci da dukkan abinda ma'anar bayyana suke ɗauka, babu wani abin da yake boye a cikinsa ko babu wani waje da za a ce ba fahimce shi ba. Dan me ba zai kasance haka ba? Bayan kuma Allah da ya aiko wannan annabi ɗin a bayyane yake, kuma mai gaskiya ne a cikin bayaninsa gaba ɗaya, za a ga gaskiya kuma a cikin maganginsa haka nan a bayyane suke a aikinsa kafin ya yi magana. Shi ne wanda Abdullahi bin Rawaha ya wasafta mana shi, Allah ƙara masa da yake cewa inda ba littafai din akwai ayoyi bayyananni ba da za su bayyana mana Allah to ka gani ka sani cewa abubuwan sana alama za su bayyana maka shi haka nan bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar maganar sa da kuma gaskiyar zancen sa ya zo a cikin sahihaini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya fita wata rana daga wajen da ya yi itikafi dan ya tafi da matar Safiya zuwa ga gidanta sai ga wasu mutane guda biyu maza daga cikin ansar sun ga wucewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin saurin da suka yi sai yake musu ku tsaya inda kuke lalle wannan mata ce Safiya binti Khuwayi sai suka ce subhanallah tsalke tabbata ga Allah ya ma'aikin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu lalle shedan yana gudana cikin jikin ɗan Adam kamar da jini yake gudana ina ji tsoron shedan ya sanya muku da sharri a cikin zuciyarku na munin tunani a cikin wannan hadisi ya ku bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a fili gaskiya a lokacin da ake bukatar ta dan a tunkuɗe wannan mummunan zato din haka ne a waje Abu Dawud da kuma Imam Nasa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufin cewa sirrin sa da wasu sahabbai yayi aiki da wasu mutane wanda za su kai mai suka zo za su kai mai mubay'a sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai musu galge su akan wannan sai suka ce ya ma'aikin Allah ba mu san abin da ke cikin zuciyarka ba me yasa baka nuna mana da iyalinka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai baya cewa baya dacewa ga annabi ya zama cewa yana iya kamta idanu dan ya nuna mutane irin abin da ake da kiran idanu sai Ibn Qayyim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu fahimci cewa zahirinsa baya sabawa da batininsa kuma maganarsa ba ta sabawa da aikinsa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani to wannan shine abin da Allah ta'ala yake bayyanawa ya ku bayin Allah abin da yake a bayyane wani abu ne mai dadi a cikin zuciya kuma dadi gare shi a wajen bayani sauki ne a cikin zuciya kuma sauki ne a wajen husuma gaskiya ne a zance abin da yake bayyana gaskiya ta mutum da mutum uwansa zai tunkuɗe masa wani abu wanda yake kuntatacce baya da bukatar wani abu wajen ya tabbatar da bayaninsa ko kuma ya sarrafa suka gare su haka nan kuma baya yadda bakin cikin su ko da musu sa ya shiga cikin kunci domin a daidai wannan lokacin yana samu wani yadda din ta wanda yake mai hankali wanda kuma mai ibra din masu hankali ita ce abin da ake bukata ko da kuma kadan ba yawan mutane ake bukata ba abin da yake bayanin gaskiya ya ku bayin Allah shine yake nuna cewa wai bayyana abin da ke cikin kirginka kuma sauƙi ne daga abin da yake na takalluf kuma wannan abu ne littafi ne rubutacce duk wanda ya dauka zai iya karanta shi kuma wannan al'amari ne wanda yake bayyana a gaskiya kuma tsari ne wanda yake mai ƙarfi akan bayanin tunkuɗe mummunan zato da kuma saɓani tsakanin mutane wannan bayani na fili ya ku bayin Allah yana tunkuɗe adawar wanda ba ta ɗaukar fuska biyu kuma ma'abota fajirci ba sa ɗauka a cikin irin wannan al'amarin da yake kunci da kuma tunkuɗe abin da yake ba daidai ba da bayyana abin da aka kulle a cikinsa shi mutum mai bayani sai yana da sauƙin mu'amala bai zahirinsa daidai yake da abin da duk mutane za su yi sauƙi samu sauƙin mu'amala da shi kuma sauƙin hali ne ba zai abin da zai kuma nesan tashi daga mutane ba ko ya zama ya ta'allanci akan abin da ba daidai ba shi mutum mai bayyana abin da ke gaskiya yana ganin kansa kamar wasu mutane haka suke su ma baya ganin komai sai gaskiya da shi yake bayyanawa dan haka za ka ganshi a cikin rayuwarsa ne sauƙi ne yana ganin mutane da aikin adawa da suke masa wanda ba abin da suke yarda da shi ba ne abin da kuke aka san wannan kuma shi ne abin da za mu tabbatar haka nan mutum mai bayyana gaskiya baya tsoron abubuwan da mutane za su yi ko kuma ya kaka mu'amala da mutane in yi zo yana da wani kuntacciyar rayuwa a'a ba haka yake ba yana da fuska ɗaya da alaƙa ɗaya da kuma mu'amala ɗaya da hali iri ɗaya don haka ko da yaushe halinsa yana kasancewa da mutane daidai ko da kuwa akwai saɓani a tsakanin su domin mutumin da yake ba wabaha a cikin al'amuransa kullum yana ƙoƙarin ya toshe wani abu ne na barna da kuma mummunan zato a gare shi abinda ke daidai da wannan ya ku bayin Allah zai yanke mu'amala tsakaninsa da mutane idan ya gane gaskiyar lamarin su haka nan wannan muna da bukatuwa zuwa ga abinda muka faɗa a baya kuma mutum yana da bukatar irin waɗannan al'amuran a koda yaushe na mutuncinsa baya kuma iya tantance cewa ana son sa ne ko ana kinsa mai godiya ne ko makiri ne dan haka ba zai taɓa yadda wani abu da mutane za su rudar da shi zai zama ya shi ne zai shagaltar da shi musamman akan wani mutum ba ko ba zai samu nutsuwa da siƙar da suke da ita ba sai abin da suka bayyana masa dan haka bayyana gaskiya tsakanin mutum da sauran uwansa wannan alama ce da ke nuna ci gabansa da kuma nasararsa a cikin al'amuransa ba wai aka tsince ba kuma ba wai wawantar da kansa yake yi ba wannan abin da muke gani na kunci wani abu ne wanda yake wasa da hankalin wasu mutane kuma wannan ba daidai bane amma neman tsarin Allah ya tsare mu da irin wannan abu ya zama wajibi akan kowanne musulmi ya zama mai gaskiya zancen sa dan maganarsa ta zama mai gaskiya kuma ya dunkuɗe dukkanin wani abu wanda zai sanya a fassara shi ba daidai ba domin mutane a fahimta su daban-daban take amma maganarsa kuma ɗaya ce dan haka wajibi ne gare shi ya zama cewa ya kiyaye wannan domin abin godiya ne gare shi kuma ya yi ƙoƙari kada ya zama yana da irin wannan kuncin ta hanyar da baya da wani abu ne mai kyau kuma ta hanyar da ba zai zama cewa in baya nan abin da zai zama bayanin da za a bai ba daban bane mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa da cikinsa da wajensa duk ɗaya ne kar ka nuna ma mutane ɓoyayyen abu a cikin zuciyar kana so kuma su yi maka mu'amala da wani abu wanda ke a bayyane wannan duka ba daidai ba ne a cikin wannan akwai bayani da zai nuna cewa in mutane suka yi maka mummunan fahimta ka shiga laifinsu ya ku bayin Allah ku sani cewa yin bayani filla-filla wajibi ne ga mutum mutum ya zama kodayaushe ya dawwama akan wannan ba wani abu ne takaitaccen lokaci ba kuma ya zama wajibi gare shi ya ƙoƙare fuskar wannan abu a gabansa kada ya zama ya takaita al'amarin sa na baya kamar yadda muka sani cewa da yawa daga cikin mutane suna da mujamala a cikin mu'amala da mutane kada ka yadda ka yi mu'amala irin wannan wannan akwai abin da zai bayyana mana a fili yake zuwa ga abin da ke gaskiya babu mai cirewa sai Allah ta'ala da ka yi kuɗin zama irin wannan tsari ka zama kamar yadda kake ya kai bayan Allah kuma ka sanya mutane su san ka akan kyakkyawar ɗabi'arka ta hanyar da in kowa san ka da wannan kada ya zama mutum ya zanka da wata ne sassan hanya a san ka da abin da shi ne gaskiyarka ka zama mai bayani na gaskiya mai sauƙin hali mai yalwar mu'amala kar ka kunta samu kanka mu'amala don haka kar ka zama tsakanin mutane kamar wanda yake da kusanci da mutane amma kuma ba ka isa mu kyakkyawar mu'amala da kai ko ba ka sanin gaskiyarka kuma irin wannan mai mu'amalar yana sauƙaƙawa kar ya zama mai kuntatawa don haka irin waɗannan masu zuhudi ko kuma masu yin abin da ba daidai ba suna ta dalili tsakaninsu da mutane don su zama cewa suna wahamtar da su akan tunaninsu akan wasunsu irin waɗannan mutanen suna kallon mutane akan wani tsari ba daidai ba ba tare da sun samu abin da yake shi ne na daidai a tsakaninsu ba wanda wannan abin zargi ne a tsakaninsu da kuma mu'amalarsu da tsakaninsu da mutane sannan ka sani ya kai bawan Allah Allah tsare ka cewa abin da yake a zahiri na bayyane tsakanin abin da yake shi ne wabo da kuma balaga da kuma abin da yake bayani na gaskiya da kuma koyi sirri ba wai wannan yana nuna cewa shi ne so mutum ya koyi abin da ke tsakaninsa da mutane na gaskiya ba ko kuma babu wani abin da za a iya bayyana gaskiyar tsakaninsa da shi ba ko kuma mutum ya zama bai da sirri a rayuwarsa ba kuma yana nufin cewa wai humum shi ne abin da ba za a iya samun darasi a cikinsa ba da koyi abin da ke sirri ya zama wajibi gare ka ya kai musulmi ka zama tsakatsakiya domin shi ne mafi alkhairin al'amura domin wannan shi ne abin da yake daidai wanda kuma abin da ka ɓoye tsakaninka da mutane shi ne abin da yake gaskiya gare ka wanda yake mai hankali shi ne wanda yake tsakanin wannan abubuwa guda biyu ka zama akan abubuwa guda biyu lalle wani mawaƙi na cewa ka zama mai wabaha tsakaninka da mu'amalarka da mutane domin mutane tsakaninsu da gaskiya wannan al'amari ne wanda ba kowa ke iya gane shi ba kuma daji ne wanda ba gane shi ake ba ina faɗin wannan magana da kuke ji ina neman gafarar Allah da ni da ku da sauran musulmai maza da mata ku nemi gafarar Allah lalle hakika ubangiji ya ne gafara ne mai jinƙai ne godiya ta tabbata ga Allah kan kyautatawarsa muna gode masa akan abin da ya datar da mu kuma ya bamu baiwa gare shi ina salati da tasliye ga annabi mu kuma zaɓaɓɓe wanda yake kira zuwa ga hanyar shari'a ta gaskiya bayan haka ku tsora Allah ya ku bayan Allah ku sani cewa baya dacewa ga mutum ku sani baya dacewa ga mutum ya zama cewa yana yi wasa da abin da yake shi ne daidai akan bayanin sa na gaskiya da abin da yake shi ne na bayanin matsaloli da kuma mujtama ɗinsa da karantarwa da kuma idara da shugabanci da jagoranci da haka ya zama wajibi mu tunkuɗe dukkanin wani abin da zai kawo mana wasa ko kuma ya saba daga wannan tsari na gaskiya da ko kuma tsari wanda yake da maslaha ga bayi da kuma bayi da gari domin bayani na gaskiya wannan shine abin da ke daidai dan haka abin da zai iya samo da wannan akwai daidai akwai abin da ba daidai ba da haka ya zama wajibi akan wanda ke jagorantar irin wannan ya zama ya kiyaye wannan al'amari musamman shi jagora wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mai irin wannan jagorancin ba komai ke kawo wannan ba daidai idara da kuma abin da yake tafiya a ƙarƙashin ta wajen kula da abubuwa wanda suke masu kyau wanda za su taimaka wajen tunkuɗe fasadi a bayan ƙasa kuma babu wata ma'ana a kan irin wannan in muka kubuta da abin da ke shi ne na abin da na aibu gare shi guda uku na fusko shi ne abin da waliyul amr ya yi bayani a kansa musamman a kan abubuwa da suke da alaƙa da masalihul mursal sannan na biyu shi ne kiyaye zuciyar al'umma ta ƙasa sannan kuma shafafiyya mutum ya bayyana abin da yake shi ne cikin zuciyarsa wanda suke nufin cewa mutum ya bayyana abin da yake cikin zuciyarsa ta hanyar haɗuwa da mutane wajen yin aiki ta hanyar da ya dace a yi aiki da irin wannan tsari kuma wannan ayyuka ba su kasance ba daga cikin wani tsari sai dai musulunci ya bayyana irin wannan kowane daban-daban kuma duk lokacin da munkari ya zama cewa ya kauce akan gaskiya to mutane za su zama cewa kan abubuwan da suke tafiya ba daidai ba ne na amana sannan ku sani ya ku bayan Allah Allah muku rahama cewa ma'abota da aka samu na dukiya wajen kula da jagorancin su ba wannan yana nufin cewa shi ne kusan lokacin da suka ɗauku suka alaƙanci da abubuwa na alƙi alkhairi ko kuma auqaf ta hanyar wasa da su ba a'a ko abin da ya shafi zamantakewar mutane da wayewarsu duk wannan yana nufin cewa kula da al'amuran da ya shafi kuma mu'assasa da abubuwan da yake daidai ba yana nufin cewa mutane su muni zato akan abin da yake daidai a cikinta ko kuma jagorancin ta ba a irin wannan ne muke ganin cewa ana ihmalantar da al'amuran da suka fi kamata cewa a kula da su ta hanyukan da suka samu jin ƙai da kuma taimakawa ta NGO da kuma al'amuran da suka shafi na sa sanya kai ko kuma abubuwan da suke buƙatar cewa a bayyana gaskiya ko kuma idararta duk wannan ba daidai ba ne zama suna ɓoye gaskiya a irin waɗannan abubuwa wanda ba na gwamnati ba su ba haka nan kuma wajibi ne a dinga yin accounting na tsari wanda masu tsayuwa a kan irin wannan al'amura daidai ne wajibi ne gare su kula da irin wannan yana daga cikin fashin da ake samu wajen bayyana rashin kiyaye amana ko kuma yin wudu'i ga al'amuran da suke masu kyau da yawa daga cikin kasoshi da muke gani na wasa tsakanin mutane wanda suke yin abubuwa wanda ba daidai ba wani lokaci suke muna cewa ayyuka ne suke na jin kai ko kuma ayyuka na alkhairi suna cin zuciyar mutane ba kan daidai ba ko kuma suna yin abubuwan da ba shi ne kyakkyawan tsari gare su ba mutane da yawa suna yaudarar mutane idan abin ya shafi ayyuka na alkhairi ta hanyar da musamman abin da shafi addini kuma wannan shi ne hanya wadda ke mafi yalwa da kuma girma kamar yadda Abdullahi bin Umar Allah ta'ala ƙara masa da yake cewa duk wanda ya dare mu ta hanyar Allah to mu ma za mu yi daure shi akan wannan ba sannan wannan magana da muke ya ku bayan Allah ba tana nufin cewa mutum ya tunkuɗe ba ko kuma ya rufe idanunsa akan abubuwa wanda suke na ba daidai ko kuma cin amanar mutane ko abin da ya shafi hanyar taimakekeniya da NGO muna magana ne kawai akan wannan ɗaiɗaikun mutane ko kuma gama garinsu ma gaba ɗaya wanda ba su lazimci bayyana gaskiya abin da ke cikin zukatansu ba wannan ba yana nufin kuma cewa babu kula da tsarin zuciya ba ko kuma wanda zai zama yana kula da wannan accounting da kuma tsari na wanda aka amince masa akan zuciyarsa zakka da kuma sadaka dan haka kowa ji tsoron Allah masu tsayuwa akan irin wannan ayyuka kuma sani cewa lallai mutane sun amince musu akan dukiyoyinsu da kuma zukatansu wasa da wannan ko fitar da ita ko kuma halatta ta ga wanda ba daidai ba ko kuma sanya su akan tsarin da ba daidai ba da yin fauda wanda babu kyakkyawan tsari a cikin ta wannan ba zai ɗauke su akan wannan khasiya ne ta su ba wanda zai kama su a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan zai zama gobali a gare su a duniya da kuma hisabi mai tsanani a gobe alƙiyama wajen ubangijinsu ubangiji ko baya zalintar kowa Allah ya ƙara salati ga annabi Muhammad da kuma iyalin annabi Muhammad kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim da kuma iyalin annabi Ibrahim Allah kai abin godiya ne Allah kai da khalifu ne guda hudu shi da Abubakar da Umar da Usman da Ali da kuma sauran sahabbai na annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma tabi'ai da wanda suka bi tabarkin gaskiya har zuwa tashin kiyama Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai ka tsare kuma ka taimaki addinin ka ya Allah da sunan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma bayinka mu'minai Allah ka amsar da mu a garuruwanmu da kuma jagororinmu Allah zan yi jagorancin mu a hannun wanda ya tsoranka ya bi yardarka ya ubangiji alkai Allah ka dakatar da jagoranmu da kuma rimansa ga abin da kake so kuma kai da shi daga manganin da kuma ayyuka ya hayyu ya qayyum Allah ka gyara mu jagorancin ya Allah ya zanjar ikram Allah ka dakatar da yari masa ga abin da ka daura mai nauyi gare shi ka sanya shi kuma zama fi ha gaba ya Allah Allah ka sanya sama bayin ka zama masu godiya kan ni'imarka ma tsayuwa akan sa kuma ka cika musu ya Allah da kyautarka da karamcinka ya ubangiji masu karamci ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a duniya da kuma kyakkyawa a lahira ka kare mu daga azabar wuta سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنا من فضيلة الشيخ دكتور سعود إبراهيم الشريف بالإعادة والمعتقدة والبركة أشهد أن لا إله إلا الله وجاهك مني من جلد عبد الكريم شيني
أشهد أن محمد رسول الله
بيان أبن الكريم سوتي أكد متي وقوي دكتور أبن دا يكي تفيا أكانتا كد متي يدع yayi abin da yake shine sabanin batinin sa ko kuma zahirin sa abin nufi anan shine duk mutumin da zai mu'amala da mutane to yayi mu'amala da su abin da yake shine zahiri kada mutum ya zama ana mu'amala da shi amma kuma mu'amalar ba wai tana bayyana gaskiyar abin da yake cikin zuciyarsa ba wajibi ne kamar yadda malam ya kira mu ya muna kudu ba ya nuna muna muhimmancin zama da gaskiya da bayyana ta a harshen mu da ayyukanmu ya zama abin da muke boyewa a cikin zuciya yana da alaka da abin da muke faɗi a cikin harshen mu kada mu taɓa yadda mu zama mutane marasa gaskiya marasa amana ta yadda abin da muke faɗi ba shi ne a cikin zukatanmu ba wannan munafurci sunansa da kuma aibu ga abin da ya kamata a ce mun kiyaye kar a zarge mu da shi amma ba mu kiyaye ba duk waɗannan suna daga cikin abin da shari'ar Allah subhanahu wataala ta yi hali akai kamar yadda muka ji malam ya karanto mana nusus na hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ayoyi na alqur'ani da kuma manganin malamai magabata cewa mutum ya zama mai gaskiya a cikin al'amuransa mutum ya zama mai shaffafiya ma'ana kada ya zama mutum ya zama mai wahalar sha'ani ko kuma mutum ya zama yana ɓoye gaskiyar abinda ba shi yake gaya mutane ba mutum zai mu'amala da al'umma zai yi ƙoƙari ga cewa mu'amala da zai da su abinda yake tunani a kansa to ya zama shi ne abinda ke so mutane su yi tunani a kan shi kada mutum ya zama baya da gaskiya kuma ya ce shi gaskiya yake so a yi masa ko kuma mutum ya zama baya kyauta zancensa ga al'umma kuma ya ce shi so yake a kyauta mai zato ko ya zama yana cutata masu ya zama kuma shi so yake a kyautata masa wanda duka mutum bai kama hanyar gaskiya ba mutum bai kama hanya mai kyau ba mutum bai riko da abin da shi ne mu'amala za a yi masa ta kware ba abin da ake cewa al-wudu' shi ne bayani abin da za a bayyana shi kada zama a ɓoye ke ka ji tsoron Allah ka yi mu'amala da mutane a bayyane ka bayyana abubuwan da suke cikin zuciyarka da abin da suke a ɓoye duka ya zama cewa mu'amalan nan ita ce abu mai matuƙar muhimmanci a wajenka da kuma a wajen mutane ku sani ya ku bayan Allah shi ɗan adam a koda yaushe yana buƙatar daga cewa ya inganta mu'amalarsa da ɗaiɗaiku kamar yadda yake so su ma su inganta masa mu'amalarsa idan mutum Allah ya haɗa shi da mutane wajen mu'amala ta ji tsoron Allah ya kyautata aikinsa ya kyautata zuciyarsa cikin ta harshensa ta yadda kowa in ka mai wannan ma'amalar ne ji dadin ka kai ma a daidai ne lokacin aka yi maka wannan mu'amala kana so ka ji dadin ka ya ku bayan Allah da yawan mu ba mu da kyakkyawan tsari a wajen mu'amala ta zance wanda abinda muke mutane ba shi muke sosai mu da ke duk wanda bai zama irin wannan mu'amala zai ci gaba da mutane to zai samu kansa a cikin damuwa da kuncin da kuma in shi akai masa irin wannan mu'amala ba zai ji daɗi ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake son mu zama mutane ba su gaskiya a zahirin da batinin mu zama mutane masu alkhairi a tsakanin mu da al'ummar da Allah subhanahu wataala ya haɗa mu da su a wajen mu'amala kada ya zama tsarin mu yana da bambanci a wajen zukatan mu da kuma harsunan mu kowa ba zai yi wannan mu'amala ba abinda kowa yake so shine idan za a yi magana a ga mai gaskiya a bayyana masa abinda ke cikin zuciya domin da wannan ne yake so ya mu'amala da mutane baya so ya mu'amala da mutane akan abinda ba shine hakikanin da yake cikin zukatan su ba to duk wanda ya zama tunanin sa irin haka yake tafiya to gaskiya zai kyauta ma kansa ba kuma da mutane mu'amala da yake so masa ba idan kuma aka juya mai baya ba lalle ba ne ji daɗin wannan mu'amala shi ma da za a yi masa ba saboda ya yi abin da ba shi Allah subhanahu wa ta'ala yake so ba ko ba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu mu dinga aikatawa ba haka ya ku bayan Allah mu tsoron Allah cikin dukkanin wata mu'amala da za mu yi da kuma al'ummar da Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu zama da su mu tsoron Allah wajen dukkanin al'amuranmu a rijini wani lokaci fadilu su shi doktor Sa'ud Ibrahim Shiraim ya ƙarƙare sallah ta wani rana mai albarka muna kuma fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da abin da malai ya karantar da mu da kuma abin da muka saurara inda muke gode Allah ma bana da kawo da muke kuskure ko kuma da harshe Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya gafarta mana ya fi mana sai ya aljanna ki dinka ce muku bar mu amma da wani tashar ta da mu da ku a dukkan lokaci yake muku mamuwa karkare wannan shiri ne da gabatar a Abdul Muttalib Muhammad Awali da sai muke ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.